بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أودي أن الله سبحانه وتعالى يسأك يسر حضور معاون سافيا ودمك يلقون ستزممنا من البركة سافيا الصبر ashirin da ɗaya ne ko? Na'am, 21 ga watan Shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1433, inda yake daidai da 8 ga watan 9 a shekara ta 2012. Kuma ci gaba da karatunmu na wani littafi mai albarka, wato Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa auliya ash-shaytan. Amma kun da ya gabata mun karanta abinda malam Ibn Taymiyyah ya ambata akan me ake nufi da salihul mu'minin, kuma ya ambaci cewa in an ce salihul mu'minin ana nufin waliyan Allah, salihan bayi, kuma wanda za su fara shiga a cikin wannan lissafi na waliyan Allah, salihan bayi, su ne manyan sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farkon su wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan annabawa babu wanda ya kai shi daraja kakaf, shine Abu Bakar, sannan sai Usma'a, sai Umar, sai Uthman, sai Ali, sai kuma sauran manyan sahabbai da guda goma, sannan kuma waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bai'atir ridwan, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa dukkan su ɗan aljanna ne, kuma cewa ya kawo mana hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulun nara insha Allahu min ashabi shajarati ahad, babu mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin bishiyar nan wanda zai shiga wuta. Har muka yi magana akan me ake nufi da in irin wannan lafazi ya zo la yadkhulul jannata da la yadkhulun nara, me ake nufi da su? Akwai gyaran raki a jikin kaba da take hannunku, ban sani ba ko wasu sun yi, a cikin shafi na 14 nan can inda yake cewa wa yuqabilu hadha an-nafy, ko wa yuqabilu hadha an-nafy at-tahrimu fi an-nusus wa yahrumu 'ala an-nari, ko kuma yahrumu 'ala an-nari ونحو ذلك في الجنة فإنه يراد به تارة التحريم الأبدي. يا سا تحريم با ألف دلام أكار ألف دلام أجكي التحريم الأبدي كون قوله لا ينبيون كالشي أو تنهاشي أدن لا ينبيون كالشي تنقص أن قبول ما سلي تافي يوم عندك شو تارة تحريم الأبدي با تحريم الأبدي با مضاف دين مضاف إليه با التحريم الأبدي وصفيني صفاني دا موصوف هكا ننكم ويشي وتارة التحريم المؤقت با معقد دا دال بني معقد تاؤن شي أتيلي دال أسا تاؤن يو مثلا بكوكم قولي يو معقد يو أي مفتوحة تاؤن شي مفتوحة ba ta unce marbuta ba kuma ba dalun ba ce mu'akkat ana nufin na lokaci temporary. To mu ci gaba inda muka tsaya a shafi na 15 kenan ko farkonsa a can saman littafin. Ya ce wa mithlu hadha alhadith al-akhar, yace irin wannan hadithin da yake magana akan su wane ne waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ce waliyansa, majibintansa, masu ƙaunarsa, waɗanda suke sansa kuma suke san abin da yake kai. Sai ce misalinsa shine faɗin hadithin da yake cewa, faɗinsa a wani hadithi da yake cewa inna awliya'i almuttaquna ayyan kanu wa haythu kanu, ni dai waliyaina, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana majibinta lamarina, waɗanda suke so na nake son su, suke son abin da nake kai, su ne almuttaquna, masu tsoron Allah, masu bin dokokin Allah, yace ayyan kanu haifu kanu wa haifu kanu ko suwaye su kuma ko ina suke wannan kun ji magana annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya riga ya zaɓi mutanansa ma'ana wanda duk suke su ne masu tsoron Allah to waɗannan mutanen su ne waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yake so kuma shi ma ko su ma shi suke so yawa dan haka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya tafi tare da taqwa kana tsoron Allah kana kuma bin dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su kar a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gabas yayi umarni kuma ai wani abun alheri kai kuma kana wani abu wanda ba mai kyau ba kuma sannan ka ce kai waliyin Allah ne ba zai yi ba dukkan waliyan Allah to masu bin dokokin Allah ne su ne shugabanni a istiqama a san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi yasa aka fara kawo misali da su Abubakar da Umar da Uthman da Ali saboda su ne shugabannin masu tsoron Allah gaba ɗaya na duniya bayan annabawa yawa babu wanda zai ce tsoron Allah sa ya kai ni Abubakar in ba annabi bane shi yau daga annabawa in kai sama sai mursalai shikenan dama maganar dan adam kololuwa sa kenan shugaban su kuma shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka gama da annabawa ka sauko ƙasa cikin sauran dan adam babu wanda ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah da bin dokokin Allah da tsayawa akan hanyar Allah da istiqama yawa to waɗannan su ne waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda yake son su suke son sa kuma suke son Allah Allah yake son su shi yasa sai yake cewa ayyan kanu wannan yana nufin ma'ana koma waɗannan mutane ne shine ma'ana ayyan kanu ko wanne irin mutane ne ma'ana nan yana nufin ba zancen alaka ta jini ba maganar alaka ta jini yake kallo ba wajen su wane ne mutanen kirki mutanen kirki su ne wanda suka bi wannan addini ko suna da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jini jikokin annabi ne ko ba jikokin annabi ba yawa in dai mutum mai tsoron Allah ne to shine waliyin Allah shi kuma Allah yake so in aka samu mutum ko a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya zama bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Lahab kaga wannan ba zancen ka ce musu mutanen kirki saboda mai basu ma yi imani da annabin ba basu yarda da shi ba don haka ashe kenan abun ba ta alakar jini ba ne abun yana da alaka da Allah kai din ya zama Allah yana son ka kana son sa to sannan shi ne shi yasa ake jeranta su bayin Allah ko da daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi da imani kuma to yafi wani wanda ba shi da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma mumini ne manzon aka tashi jerantawa mumini daga ahlul baiti yafi wanda yake mumini ba daga ahlul baiti ba kaga amma kuma imanin nasa ne ya samu masa wannan martaba da babu imanin sai ya sako ƙasa sai ya zama muminin da ba daga ahlul baiti ba yafi shi kaga ashe kenan in ka lura da wannan duk abin da Allah madaukaki ya bai wa muhimmanci kwata kwata shine maganar mai maganar imanin nan da shi cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi kuma sannan kana son manzansa kana kan hanyarsa kuma soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu dama wanda za ta yi wa mutum amfani ita ce soyayyar da ta haɗu da biyayya gare shi ba mutum ya faɗa da baki yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma aikinsa baya ma so a ce masa ayi aiki irin na annabi shi ya fi so a bar shi ya tashi ya yi abin da ya ga dama kuma duk da haka ya tsaya akan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane to shine sake cewa kama anna a wata riwayar inda yace ayyan kanu dinnan ya zo ne da man kanu duk kuma ma'anar su daya ma'ana ko suwa suka kasance ma'ana inna awliya iyal muttaquna man kanu wa haythu kanu haka lafazin yake yawa to wannan hadisin sahihi ne Ahmad ya ruwaito shi da Ibn Hibban a cikin sahihinsa wa Malam Albani ya inganta shi kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Jami' hadisi na 2012 daga hadisin Mu'adh ibn Jabal yace kama anna min al-kuffari man yad'i annahu waliyullah wa laysa waliyan lillah bal aduwwun lahu kamar yadda zaka samu a cikin kafirai waɗanda ba musulmi ba ma kwata kwata akwai waɗanda suke da'awa cewa su waliyan Allah ne amma kuma zaka samu cewa su ba waliyan Allah din bane amma maimakon haka ma su makiya Allah ne fa kadhalika minal munafiqin haka nan a cikin munafikai alladhina yuzhiruna al-islam wadanda suke bayyanar da musulunci a bayyane ma'ana su nuna cewa su musulmi ne shine ma'anan suna bayyanar da musulunci a zahiri zaka gansu tare da musulmi yuqirruna fi adh-dhahiri a bayyane a zahirin waje suna tabbatar da bi shahadati Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk suna fadin wannan in aka ce ina masu la ilaha illallah za ka gansu kuma suna fada da bakin su cewa su masoya Allah ne kuma sun yarda da musulunci wa annahu haka ne ko wa anna muhammadan rasulullah wa annahu mursalun ila jami'il insi kuma suna bayyana cewa sun yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa an aiko shi ne zuwa ga dukkan mutane bal kai ba ma dukkan mutane ba ila faqalaini zuwa ga al-insu wal jin gaba ɗaya sun yarda da wannan suna bayyana haka wannan aina a zahirin su ko wa ya'taqiduna fil batini amma a can a boye a ƙasan zukatan su can cikin zuciyarsu suna kudurtar ma yunaqidu dhalika abinda ke warware wancan ya rushe shi ma'ana a zuciyarsu basu yarda da la ilaha illallah ba basu yarda da muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basu yarda da cewa an aiko shi zuwa ga mutane ko aljanu da mutane ba mithlu an la yuqirru fil batini kamar misali a zuciyarsu su kudurci bi annahu cewa shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ne wa inna ma kana malikan muta'an ma'ana a ce a zuciyarsu ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ba shine mithlu Allah yuqirru kai a ce ba su yarda ba fil batini a can zuciyarsu bi annahu rasulullahi a zuciyarsu ba su yarda da cewa manzo ne na Allah ba haka suna gani suna cewa kai a ina ai da ma su a zuciyarsu ba su yarda ba mutun ne kawai gashi nan innama wa innama kana malikan ai sarki ne kawai muta'an da ake masa da'a sasan nasa bi ra'ayihi ya iya shugabantar mutane da ra'ayinsa saboda karfin hankalinsa ya samu shugabancin mutane kun san akwai masu fadin wannan akwai mutanen da ba musulmi ba in suka tashi aka tambaye su wane ne daga cikin mutanen da suka fi iya mulki za su iya sa maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma musu musulunta ba ai kuna ji a wa'azozi da malamai suke da yawa ana baku labarin akwai wani mutumi ana ce masa Michael Hart ya rubuta littafi na mutane 100 da suka fi kowa a duniya kaga ba musulmi bane amma da ya tashi zabar wane ne a gaba shugaba na hakika wanda ya iya shugabanci sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa annabi Isa ba tare da cewa shi kristan ko ba haka bane wannan ya sa shi a musulunci kaga bai sa shi a musulunci ba tunda me bai yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba kawai shi a ganin sa su haka ma suke cewa shugaban musulmin nan ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa cewa rasulullah sai da su ce shugaban musulmi shugaban muhammadanism islam din ma ba su yarda su faɗa ba sai su ce shugaban addinin nan da ake ce masa addinin muhammadu to da ya tashi rubuta su wane ne waye mafi fici waye fi kowa iya jagorancin mutane da tafi da mutane sai ya sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaga a zuciyarsa bai yarda da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga allah allah ya aiko shi kuma ya wajabta a yi masa da'a ba bai yarda da wannan ba don haka baka cewa wannan mutumin sai ka sa shi kuma allah ya musulmi ka ce ai yayi adalci adalci da ya yi a matsayinsa na wanda ya san tarihi ya karanta ya ga yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu don ana cewa ya daga cikin abubuwan da ya bayyana na me yasa ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mafifici har ya fifita shi akan annabi Isa alaihi salatu wasalam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na al'umma al'ummar kuma suna tare da shi suna koyi da shi sannan shi uba ne yana da yayi aure kuma yana da ƴaƴa annabi Isa alaihi salatu wasalam bai je ko ina da shugabancin mutanansa ba suka yi kokarin ma su kashe shi yahudawa har suka yi da'awar sun kashe shi duk da cewa ba su kashe shi ba sannan kuma bai aure ba ballantana ya haihu har ya zama uba mun fahimci wannan don haka ce wanda yake shugaba ne sannan kuma ya zama uba ya haihu to ya fi sanin mai ake ce mai tausayi, ya fi sanin yadda zai tafi da mutane, ya fi sanin yadda zai tarbiyyar ‘ya’ya. Don haka ta nan gurin sai fifita shi, ba magana ce ta ya yadda da manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya dubi a tarihinsa yadda ya tafi da mutane a siyasance, yana da iya tsarin shugabanci, musamman ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shugabancin mutane ta hanyar kowa in zai faɗi wata kalma mai kyau a kansa, sai da ashabansa gaba ɗaya waɗanda ke mashhurai ɗin nan, kowa ka duba littafan hadisi yanzu za ka sami ababun falalarsa ya faɗi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ko kamar ya ce a'lamu ummati bil halal wal haram, sai ce wa Mu'adh ibn Jabal, ko arhamu ummati bi ummati, sai ce Abubakar. Wannan banda wasu falalolin da banda ya faɗa akan Abubakar, yayin magana akan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah shine aminu hadhihi al-umma, duk da kowanne kuma ka duba a cikin sahabbai akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗa akan sa. Kai ku duba ku ga lokacin da dan uwan Anas, yara lokacin Anas yana karami, to Anas yana da dan uwa, dan uwansa ne har yana da tsuntsun nan sai ya mutu, annabi sallallahu alaihi wasallam hatta aziya yayi masa akan tsuntsun nan, yaro ne karami fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi har yayi masa ta'ziya, ma fa'ala an-nughayr, ina tsuntsun nan naka Nughayr mai dan abinan sharewan nan ko mai dan karan nan, saboda sai ya ce masa ai ya mutu, sai ya rarrashe shi sai ya yi hakuri. Yanzu kaga wannan Anas dan uwansa bai manta bai ba mu labari, to ballantana shi da abin ya faru a kansa, kaga shi zai wahala mutum ya manta. Babu mutumin da ya iya tarbiyar mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma tarbiyyar da zai yi ta ne ta yadda kowa zai so shi ƙarƙashin sannan nasa kuma ya masa ɗaya, ba maganar yana ba mutane kuɗi ba, idan har sai an ba da kuɗi sannan a so mutum ba iya shugabanci ba ne, kuma haka ba ne, yawa an ba da kuɗi ne wannan kuɗin shi ya haifar da soyayya, amma mutumin da yana nan baya nan yana nan da darajarsa a zuciyar mutane, kai tarbiyyar mutane, tarbiyyar da ko kana nan ko baka nan suna son ka, kuma in ka ce su yi abu za su iya kashe kansu ma akan cewa sai sun yi abin da kake so, kuma ba tare da ka ba su wani abin duniya ba, amma sun yadda da gaskiyarka, sun yadda da cewa daga Allah kake manzo ne, a ka zo ka gaya musu gaskiya, to kaga kenan babu wanda ya tarbiyar manzon Allah, a ya tarbiyar mutanensa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne abin da ke so ya bayyana. To su waɗannan mutane kamar munafikai a zahiri suna faɗin cewa sun yadda da Allah, sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a batininsu ba su yadda ba, suna ganin kawai kana malikan muta'an, sarki ne ane masa da'a, sasan nasa bi ra'ayhi min jinsi ghairihi min al-muluki, ya shugabanci mutane ne da ƙarfin ra'ayinsa, ma'ana saboda zurfin hankalinsa. Kun san daga cikin manyan abubuwan da masu harkar falsafa suke mai da hankali da ita shine a samu shugabanci wanda ba a taɓa samun irinsa ba, kamar irin su Plato, muna jin Plato ko wanda Laraba suke cewa Amplatone, yana da littafi da ya rubuta As-siyasatul adila, siyasa ta adalci, ko kuma yana da wani littafi da ya rubuta har yanzu akan ya za a sami society da ya fi kowanne alheri, ma'ana society ma'ana jama'ar da ta fi kowace jama'a, in aka tashi kwatanta ta da wata jama'a to ita ce a sama. To sai rubuta dole ne a samu mai shugabanci ya zama wato philosopher ne, mai tunani mai zurfi wanda zai iya tsara shugabancin mutane da hankalinsa, wannan shine komai a wurinsu. Shi yasa za ka ga cewa a irin tsare-tsaren nan da aka kawo ake amfani da su yanzu a zamanin yanzu irin su democracy, za ka ga suna ne dama na Greek, saboda waɗannan philosophers ɗin su suka fito da su. Yawa asalin babban abin da suke kallo yadda za a yi, ya za a yi rayuwar duniya ta yi wa mutane kyau, wannan shine a gabansu. Shi yasa za ka ga cewa harkar addini ba cikin abin da ake mai da hankali akan wannan, kawai ya za a yi ɗan adam ya ji daɗi, ya ji cewa shi ɗan adam ne, kuma duk tunaninsa ya zama cewa shi ne sama da kowane tunani, wani shi ne asalin abin da ake so a gina, kuma a maida ɗan adam sama yake da duk wata doka, in ya ga dama ya ce baya son kaza to shi kenan sai a bar shi ba zai ba. Kaga wannan ya saba ma tsarin da Allah yake turo annabawa su zo su kira mutane, ko annabawa suna zuwa ne da shari'arsu daga Allah, Allah ne ya turo su cewa shi ga yadda yake so a rayu. Mun fahimci bambancin wannan da wannan. yawa to su akwai waɗanda suna kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a irin wancan a gefen philosophers waɗanda yake suna da tunani na iya jagoranci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba duk wanda yake son lada abun Allah Allah ya yarda da shi kuma ya karbi addinin sa to sai ya yarda cewa manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah ne ya zabe shi yace je gun mutane da wannan shari'ar da ita za su bauta wa Allah kuma in sun zo sun mutu da ita za a yi musu hisabi gurgudan bin su ga wannan dokar gurgudan rashin bin su za a yi musu hisabi da haka wannan shine musulunci Allah madauke kyauta sai kuma yake cewa min jinsi ghairihi min almuluki kaman dai da sauran ko a jinsin sauran wanda ba shi ba ma daga cikin sarakuna aw yaquluna ko kuma kaji suna cewa su munafikan nan kenan innahu rasulullahi al-amin ila al-ummiyin suna cewa ai sun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah amma kuma ila al-ummiyin zuwa ga gentiles zuwa ga waɗanda ba ahlul kitabi ba ba yahuda ba ka san ba yahuda yana da suna da yake ga ma duk wanda ba yahude ba shine ce masa gentile ma'ana mutumin da yake ummiyi shine muke ji a Qur'ani Allah madauki ya ba mu labari laysa alaina fil ummiyin sabilu ummiyin abin da suke nufi kenan duk wanda ba yahude ba yawa a aqida su suna cewa akwai wasu mutane da suke yadda da cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yadda manzo ne wannan daga baya kenan akwai wani mutumi ana ce masa Anan ibnu Daud shine shugaban wata kungiya ta Yahuda ana ce musu al-Qarra'un al-Qarra'un firqati kamar da muke ji a musulunci akwai kungiyoyi wannan suna bin kaza wannan suna bin kaza to akwai a cikin Yahuda wata kungiya ana ce mata al-Qarra'un wannan kungiya shugabanta wanda ya fito da ita shine wannan da na faɗi sunan sa Anan ibnu Daud bai yahude ne mutumin Baghdad ya rayu a Baghdad ya karatunsa da komai ya iya larabci da komai to kasancewar ya zauna a Baghdad Baghdad kuma mun san a zamanin musulunci da mu aka same ta bata cikin dadaddun garuruwan da aka same su ba kamar Basra da Kufa ba wannan tsofin garuruwa ne amma Baghdad Harun al-Rashid ne ya kirkire ta asalin kafa garin lokacin Khalifa Harun al-Rashid to a cikin mutanen da suka zauna a Baghdad akwai wannan mutumi da ya rayu a cikin ta bai hudi ne sunansa Anan ibn Daud shi ya jagoranci wannan kungiya da ake ce maqarraun aqida su ita ce su sun yadda da abinda ake ce miqra miqra shine at-tauratul maqru'a at-taura da ake karantawa basu yadda da sharhin at-taura ba su talmud da sauransu duk wannan littafan da aka rubuta daga baya na sharhin at-taura da yahuda suka rubutawa a suka rubuta to wannan kungiyar bata yadda da shi ba mun gane wannan amma sun yadda kawai da iya at-taura rubutacciya wannan tsohon bugun nasu mana iya wanda suka samu suke da shi basu yadda da sharhohi da aka yi ba da kuma duk littafan da suke kari akan abin da ke cikin wannan at-taura da take hannunsu ina fata mun fahimci wannan to wannan mutumin daga cikin aqidarsa ya fito da mutanansa da wannan aqida cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda shi anan din cewa manzo ne na Allah cewa Allah ya aiko shi kaga sabanin sauran Yahuda ba su yadda ma da manzo bane ballantana to amma inda anan ya samu matsala shi ma sai ya ce amma manzo ne na larabawa an aiko shi ne zuwa ga larabawa ba manzo ne nasu su bai shafe su ba su yahuda imani ya samu bai samu ba yawa don haka dole mutum sai ya zama yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin Allah ne ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya to shine wannan misalin na kawo mana akan wannan innahu rasulullahi ila al-ummiyina duna ahli al-kitabi banda ahli al-kitabi kama yaquluhu kathirun min al-yahudi wan nasara ibn sina yace kamar yadda da yawa daga cikin yahudawa da krista suke fadi zaka samu har zuwa yanzu akwai kristocin da za su iya ga maka haka dai da baki cewa muhammad messenger ne daga Allah amma na musulmi wasu kuma ko yadda da cewa sakumin nan manzo ne daga Allah din ba su yadda da su fadi wannan ba to duk da haka ko an fadi wancan cewa manzo ne amma zuwa ga larabawa to ba a yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin Allah bai aiko da wani manzo sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake iyakar larabawa aka aiko shi ba yawa manzon da dole an yadda da shi shine Muhammad dan Abdullahi wanda aka aika shi zuwa ga dukkan al'umma baki daya aljanu da mutane to wanda bai yadda da wannan ba to bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai ba au ko kuma su ce annahu mursalun ila ammatil khalqi an aika shi ne zuwa ga halitta baki daya wa anna lillahi awliya'a khassatan lam yursal ilaihim to ga wani zancen daban ga wata kungiyar kuma daban yace ko kuma su ce ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mursalun ne an aika shi ila ammatil khalqi zuwa ga jama'a gaba daya mutane ga magari duk halitta gaba daya wa anna lillahi awliya'a kuma cewa amma Allah yana da wasu waliyai khassatan na musamman wanda lam yursal ilaihim shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a aika shi zuwa gare su ba ku gane wannan zancen yawwa wasu mutane ne daban su abun su annabi sallallahu alaihi wasallama an aika shi ne zuwa ga jama'a saura ga magariban da waliyai Allah yana da wasu waliyai da yake son su bai aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a zuwa gare su ba su tasu shari'ar daban take suna samu ta ne ta wani gun daban ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan yawa zamu kalmi yayi yace wala yahtajuna ilayhi kuma ba su ma da wata bukata da shi ba sa bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shari'ar sa da yazo da ita ba ta shafe su ba ruwan su da ita su ba sa kuma bukatar su bi hanyar sa sannan su shiga aljanna su waliyai ne Allah ya riga ya zabe su kuma akwai hanyar da suke samun ilimi ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba بل لهم طريق الى الله من غير جهته كما دنا فلا سنا ده هانيا زوا غا الله با تا هانيا سبشي با تا هانيا منزا الله صلى الله عليه وسلم با يسي كما كان الخضر مع موسى كمر يد خضر يكي دنگنه ده موسى wannan zancen tukuna haka ne wannan wata mas'ala ce mashhuriya a gurin masu bin hanyar tasawufi wato masu bin dariqun sufai akwai daga cikin su da suka kirkiro wannan magana mun san kissar annabi Musa da abin da ya faru da shi da Khidr ko asalin kissar ya take Allah madauki ya ba mu labari a cikin alqur'ani yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam suna tafiya da Yusha bin Nun wannan cewa daga da Yusha suke tafiya ya zo mana ne ba da nassin qur'ani sunan Yusha ba amma yanzu a cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa fatan annabi Musa saurayin da suke tafi tare da shi Yusha'u dan Nun ne shi da annabi Yusha'u mun gane to suna cikin tafiya sai ya manta yace wa annabi yace wa Yusha'u ya kawo musu zada'in su abinda zasu ci ko ati na zada'ana yace yaje ya kawo musu abinda zasu ci to suna tafi da wani kifi sai ce ai ya manta shi shi ne suka dawo baya domin neman kifin nan to anan sai suka hadu da abdan min ibadina atainahu rahmatan minna wa atainahu wa allamnahu min ladunna ilman mun bashi rahama daga wurin mu kuma sannan mun ilmantar da shi da ilimi daga wurin mu min ladunna ilman mun gane wannan daga nan suka samu suke amfani da wani abu mai suna ilmin da ake ce mai ilmin milladunni wato ilimi ne mutum zai samu daga Allah ba ruwansa ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba da qur'ani ba ba hadisi ba mu kyale wannan ba mu zo kansa ba mu yi iya kissar mu ji a wannan kissa annabi Musa alaihi salatu wasallam sai ya hadu da Khidr da suka hadu sai yake ce masa in bi ka dan in samu fa'ida in ilmantu daga abinda Allah ya ilmantar da kai shine ya masa wannan cewa ba za ka iya hakuri ba saboda ya za ka yi hakuri da abinda lam tuhit bihi khubra baka kewaye shi da labari ba ma'ana baka san shi ba kaga nan tun farko ya gaya masa cewa kai baka sani ba ni na sani to shi yasa akwai wata magana da ta zo a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahihin bukhari da yadda ya ruwaito cewa shi Khidr alaihi salatu wassalam ya gaya wa annabi Musa cewa inni ala ilmin ni akan wani ilimi nake allamanihi Allahu lam ta'lamhu ina kan wani ilimi ne da Allah ya ilmantar da ni kai baka san shi ba wa anta ala ilmin allamaka Allah lam a'lamhu kai ma ya ga Annabi Musa kana kan wani ilimi wanda Allah ya ilmantar da kai ni ban san shi ba kaga nan nan ne ya kamata mu fahimta cewa Allah ne ya zaɓi kowanne daga cikin su ya ilmantar da shi abinda bai ga wa ɗayan ba to su abun masu ɗariƙun sufaye wannan hanyar ko in ce wannan ƙissar ita ce ƙashin bayan kuma abinda aka gina asalin fikirorin wannan harkokin da ake ta saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sun zo sun raba addinin kashi biyu suka ce akwai shari'a zahira akwai kuma ilimin batini ilimin batinin nan masu bin shari'a ta zahiri ba su san shi ba sai wasu mutane na musamman sai suka dauki wannan kissar ta Annabi Khidr da Annabi Musa ina nanata Annabi saboda maganar malamai mafi karfi ita ce Khidr Annabi ne tunda Allah madauki ya ce wa allamnahu min ladunna ilman ma'ana ta hanyar wahayi Allah madauki ya ilmantar da shi to amma abu masu dariƙun sufaye ba su yarda da Khidr Annabi bane mun fahimta wannan ko in ce wasu daga cikin su kuma mafi yawa waɗanda suka gina wannan aqidun akan harkan nan cewa suka yi Khidr waliyi ne saboda a samu damar cewa waliyi ne zai samu ilimin daga Annabi bai san shi ba mun fahimci abin asalin inda aka samu abin kenan da sun ce Annabi ne to ai dama ba mamaki Annabi ya san abin da wani annabin bai sani ba mun fahimci wannan to amma su abu su sai a'a ai waliyi ne da shi kuma ya san wani abu wanda Annabi Musa alaihi salatu wasalam bai sani ba to sai suka lissafa musamman menene waɗannan kisoshin abubuwan da ya aikata guda uku din nan suna tafiya suka shiga wani jirgin ruwa ana ta kwale-kwale ana cikin tafiya kamar yadda a sahihul bukhari sai ga wani tsuntsu ya zo ya hau kan gefen falalan shi ko in ce katakon shi jirgin ruwan sai ya dan kwarzane wani abu na jikin katakon jirgin ruwan shine Khidr yake cewa Annabi Musa alaihi salatu wasalam da iliminka da ilimina dangane da ilimin Allah ba su kai abin da tsuntsun nan ya kwakwala daga jikin wannan jirgin ruwan ba ya gaya wa Annabi Musa ma'ana kaga yana gaya masa kenan da shi akwai abin da ba su sani ba su ma don haka ba magana ce ta a ce Khidr ya san komai da komai ba wannan ɗaya kenan sannan abubuwan da ya aikata wannan guda uku da suka yi gaba sai kawai Khidr ya ɗauko gatari sai ya fasa wannan jirgin ruwa ya keta shi jirgin ruwa ya lalace har Annabi Musa ya yi masa magana akhraqtaha litubriqa ahlaha yanzu ya za a yi ka keta wannan jirgin ruwa domin ka nutsar da waɗanda suke ciki wannan ai ba daidai ba ne sai ce kai ban gaya maka cewa ba za ka iya haƙuri da ni ba sai ya gaya masa nan ya ce ai wannan mantuwa ce ya ce to shikenan suka ci gaba sannan suka zo wani gari a kafin nan kai suka haɗu da bayan sun fito daga ruwan suka haɗu da wani yaro kawai Khidr ya kama kan yaron nan ya tsige shi ya cinye kansa ya kashe shi sai ce ya za a Annabi Musa ya ce masa ya za a ka kashe mutum ka tanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs ya za ka kashe rai ba tare da rai ba shi ne anan shi ma sai ya ce ban gaya maka ba za ka iya haƙuri da ni ba sai ya ce in har na sake tambayar ka wani abu to ka kore ni ba ruwanka da ni suka ci gaba suka je garin da suka nemi a ba su wurin zama da abinci a sauke su sauka ta baki mutanen suka ki gari ne na marowata to sai akwai wani kuma akwai wata katanga za ta faɗi sai Khidr ya kama ta gyaggyara ta tsaya inda take shi ne anan shi me yasa ka yi wannan irin aiki ka tambaye su da sun baka lada mana sai ce shi kenan to mun rabu tunda na ce karka sake tambaya ka yi tambaya mun rabu ba ni ba kai kenan amma kafin mu rabu bari in gaya maka abubuwan da ka kasa haƙuri a kansu sai koma ba ya ce kaga na farko wannan jirgin ruwa abin da yasa na keta jirgin ruwa nan na tsaga shi ya lalace saboda anan waɗannan jirgin ruwa wannan jirgin ruwa da muke tafiya cikinsa akwai wani sarki azzalimi duk inda ya ga jirgin ruwa mai kyau zai kwace amma in ya ga marar kyau zai kyale shi sai wani Musa ce to shi kenan ya fahimci wancan kenan ya ce wancan yaron kuma da ka gan an kashe shi shi kuma yaro ne wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa in ya girma zai zama kafiri kuma zai tilasta iyayensa akan kafirci. Don haka Allah madauki ya bada umarni a kashe shi. Mun fahimci wannan? Shikenan a kashe shi. Na uku kuma wannan katanga da kaga an tada ita yace a karkashin ta akwai wata taska ta wasu yara waɗanda suke marayu ne. Wannan marowatan nagarin inda sun san akwai wannan kudin na waɗannan marayun agun, in katangar ta fadi to za su kwashi wannan kudi ya zama cewa yaran nan sun tashi ba su samu komai ba. Dan wannan abun shi yasa aka aikata wannan. Sai kuma yace wa ma fa'altuhu an amri, ban aikata wannan daga umarni na ba. Kaga da umarni wa yake nan? Da umarnin Allah. Ashe wahayi yake aiki da shi, Allah ne ilmantar da shi. Mun gane wannan? To su abun masu dariƙar sufaye sai suka ce akwai sabani tsakanin shari'a zahira da annabi Musa ya sani da wannan ilimi na Khidr wanda yake ilimi ne na batini. Kun fahimci wannan? Yawa. To wannan asalin wannan abun da aka gina wannan harkar gaba ɗaya a kansa shine ba daidai din ba. Asali malamai suka ce babu sabani tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar Khidr, babu sabani. Kawai abinda ya faru shine shi annabi Musa alaihi salatu wassalam bai san meye sababin ba. Sababin da yasa shi annabi Khidr yayi waɗancan abubuwa sababi ne ya koyi abun annabi Musa, amma hukuncin daidai ne. Yanzu lokacin da ya faɗa masa cewa wannan jirgin ruwan ya keta shi ne saboda kaza saboda kaza, ai kaga ya gamsu cewa hakika in dai haka ne to wannan abin da aka yi daidai ne. Ashe kenan yana sane da cewa idan an san akwai barna za ta zo wa wani abu gyararre to a iya bata shi don kada barnan nan ta same shi. Wannan abin kenan, ashe ba bako bane a shari'ar Musa. Mun fahimci wannan? Yawwa. Kamar da malamai suke cewa ne a wannan isa su ce cewa kamar misali kai ne ka tura mutum ya ma kasuwanci da kuɗi, ya tafi kasuwancin nan fatauci yana dawowa sai haɗu da 'yan fashi da makami. 'Yan fashi da makamin nan ba za su kyale shi ba sai ya ɗauki wani abu na dukiyar nan ya ba su, ya ɗauki dukiyar nan kuma ya ba su wani abu daga ciki. Wannan kaga ɓarna ce gare ka, hasara ce gare ka, amma don me? Don sauran dukiyar kar ta salwanta. Ku gane a kowace shari'a wannan abun daidai ne. Kawai matsalar shi ita ce me? Annabi Musa bai san wannan shine sababin ba. Haka nan kisan wancan yaro da aka kashe shi, Allah ne ya san cewa yaron kafirci zai yi, da aka kashe shi saboda zai matsawa iyayensa akan kafirci. Wannan shi ma a shar'ance in aka san misali, aka san misali ga as-sa'il, misali dan fashi da makami, in aka san mutum aikinsa ne fashi da makami, ko yayi fashin ko bai ba, ai idan aka bi su da gudu ana kashe shi, ko ba haka bane? Kaga ya cancanci kisa tun bai laifi ba. Ina fatan fahimci wannan. Don haka wannan shi ma ba wata shari'a ce ba kuwa ba. Haka nan kuma a kare dukiyar mutanen da ake tsoron za a zalunce su, idan ya zama cewa an bar musu wannan abu to a ɓoye shi don har su girma sannan su san abunsu, wannan shi ma ba wani abu bane bako a cikin shari'a. Don haka kar a zo a raba mana shari'a guda biyu a ce akwai ta zahira da ita annabi Musa ya sani, akwai kuma batina wanda Khidr ya sani annabi Musa bai sani ba. Sababin ne bai sani ba, amma hukuncin iri ɗaya ne. Ina fata mun fahimci wannan abu. Don haka wannan ba daidai ba ne a ƙarƙashin wannan a gina waɗannan abubuwa. Shi ya sa su abun sufayen nan sai suka wuce iyaka suke cewa shari'ar annabi Musa daban, shari'ar Khidr daban. Don haka sai suka ce wai an ruwaito sun samu dalili cewa wai annabi Khidr ma baya sallah. Saboda me? Shi ba a tsarin annabi Musa yake ba. Don haka ashe kenan za a iya samun mutum waliyi ne a ƙarƙashin wani annabi, shari'arsa daban, shari'ar annabin daban. Duk wannan ƙofa suka gina domin su samu cewa a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu wasu mutane masu kiran kansu waliyai amma kuma ba sa amfani da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda me? Saboda suna da wata hanyar daban da suke samun ilimin su sabanin wannan ilimin na cikin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan? Yawwa, wannan shine asali. Shi yasa suka ce sai ka samu mutum baya sallah, sai ce ai sun haɗu da Khidr ne ya gaya masa cewa ba sai kai ba. Yawwa. Ko kuma ka sami mutum yana wani abu na laifi, ya aikata laifi ƙuru-ƙuru, an san laifi ne, sai ce a sun haɗu da annabi Khidr ya gaya masa kaza shi yasa a wurin sufaye Khidr yana nan da ransa bai mutu ba wannan aqidar kuma kamar da Usman ne suke faɗi sun samu sun tafirantu da Yahudawa akan ta a aqidar Yahudawa annabi Ilyas yana nan yakan je gidajen mutane amma sai gidan masu albarka yake shiga za ka gani kana karanta cikin littafan su akwai a Talmud daga wannan da yawa wurare da yawa za su ce ku rika aikin alheri saboda annabi Ilyas zai rika zuwa gidanku saboda suna yaki da cewa annabi Ilyas yana nan da ransa kuma yana shiga gidajen mutanen kirki ba ya shiga gidajen mutanen banza to daga nan suka samu wannan aqidar suka mata kofa cewa Khidr ma yana nan da ransa magana ingantacciya kamar da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya rubuta a wani littafin nasa da ya rubuta musamman akan Khidr rayuwar Khidr shin yana nan da rai ko ba shi da rai yawa ya faɗi cewa magana ingantacciya ita ce Khidr ya rasu kuma annabi ne kuma Allah ya ilmantar da shi ta hanyar wahayi amma ya rasu yanzu babu shi a bayan ƙasa domin me da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da rai to ba shi da wani zabi illa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga mutane baki ɗayan su tun daga na farko har na ƙarshe mana tun daga zamanin sa har zuwa tashin duniya duk mutumin da yake da rai to wajibin sa ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi a wani wuri a boye ko wani wali a wani gu a ɓoye wanda ya halatta gare shi ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu duk shari'ar da za a bi har tashin alkiyama to ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam dan haka inda Khidr yana da rai to wajibin sa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya salla dole ya azumi dole ya bada zakka dole ya fito mutane su gan shi amma kaga yanzu ba inda yake ba wanda zai gaya maka ga inda yake duk wanda ya ce maka ga inda suke haduwa to ƙarya ne shi yasa a littafan sufaye abinda suke kafa hujja da shi kafa hujja ne bil imkani mun san abinda ake ce mai imkan imkan shine yiwuwa a kafa hujja da kudurar Allah cewa ai Allah madaukaki tunda yayi kaza to ai zai iya kaza ma mun ba shi wannan shine ake nufi al istidlal bil imkan sai a ce ai tunda dai Allah ya sa aka ganshi a mafarki to za a iya ganin sa ya kazata daga nan suka fito da fikirar cewa zaka iya ganin mutum ya kazatan dan suna cewa suna ganin Khidr din ya kazatan wance ya kazatan kuru kamar da suke da'awar kuma a rubuce-rubucen su sun ce ai ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kazatan misali irin abinda suka hakaito Tijjani ya faɗa cikin Jawahirul Ma'ani cewa sun haɗu da Sayyidul Wujudi ya ga Sayyidul Wujudi ya kazatan bayan ya kazatan din ma sai ƙara da lama nama dan saboda ya cire maka wani kokonto cewa ya kazatan din nan ba wani abu yake nufi ba ta kurukuru yake nufi lama naman ba a mafarki ba shi yace ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kai kaza kuma kai kaza kai kaza yazo da wata ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa babu ita bai zo da ita ba to wannan duk an gina ta ne karkashin yadda da wannan kirkirar ƙaryar ta cewa Khidr yana da rai kuma Khidr ba annabi bane cewa wali ne kuma ya halatta ga wali ya fita daga shari'ar annabi ngana wannan ba saboda akwai dalili ba tatsuniyoyi ne da mafarke kuma aka hada da wannan kissoshin akwai can gaba mai ibn timiya yayi maganar wannan magana ta Khidr da fadi ya kawo su daga cikin waɗannan dalilan insha Allah Allah sa muka je wurin ma ƙara bayanin sosai da za a fahimta amma dai nan dama abin da yake faɗa shine akwai daga cikin mutane wanda suke yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne an turo shi amma zuwa ga ammawa tarkacen mutane amma su na musamman wato su waliyai na musamman to su ba a turo shi zuwa gare su don haka za su iya yin abin da ke sabanin shari'arsa karkashin wannan akwai wata firka har yanzu wata kungiya ana ce musu almalamatiya ina jin na taba baku labari ko sai dai kun manta almalamatiya kungiya ce a cikin sufaye su kuma daga lafazin malam malam shine zargi ma'ana mutum ya aikata abin da al'umma za su zarge shi saboda ya nuna musu a zahiri ne saboda ku kuna aiki da zahiri ba ku san ni abin da nake kai ba shi ne malamatiya za ka samu sai a samu shehin malami wai shehi kai zan ce ba malami ba yana zaune da dalibansa sai kawai a ga wata mata ta fito da ba matarsa ba daga gidansa sai ta tafi can sai ta dawo ta same shi yana karantar da mutane sai ta ce na manta zani na a gidanka ba fa matarsa ba ce kuma an san ta a garin la'alla makaro ce sai ta zo gun dalibansa sai yana zaune cikin daliban sai ta ce masa malam na manta zani na a bude min kofa zan je in dauko kaga wannan miki nan sai azaci cewa wannan malami lalata yayi da ita ya fito kuma yana koyar da mutane sannan ta fito za ta tafi gida kuma ta manta ganinta mun fahimce ne yawa sai ya ce wa daliban ku haka yake bayyana saboda kuna aiki da zahiri shari'ar zahiri kuka sani wannan abun da kuke ga kamar lalata ce ba lalata bane ba wani abu akai ba kuma sai ci gaba la'alla zai lalata ta gaske ma sai sai ai ku ne kuke fahimtar haka a ilimin zahiri saboda ku shari'a ku ta zahiri ce mu ilimin mu na batini muna da wani abu da muke yi duk ko mun yi sharri a bayyane to a boye alheri ne mun fahimci wannan abu yawa wannan abun ana yin sa da yawa to wannan a karkashin wannan irin aqida ce ta malamatiya wai kai wani abu da mutane za su zarge ka kai dai can kana da ikhlasin ka a boye tsakaninka da Allah Allah ne ya san tsarin da kake tafiya a kansa su mutane sauran ga magari jahilai ne ba su san komai ba sai qur'ani da hadisi mun fahimci wannan yawa dan a ganin su duk mai bin qur'ani da hadisi jahili ne sai wanda ya san wannan ilimin da suke kai wanda suka sa makariya su ce masa ilimin ladun ne mutum kowa ya da'awar cewa shi yana da wani ilimi da Allah ya bashi bai bayo kowa ba to wannan an fito da wannan tsare-tsaren ne ba dan komai ba dan a karye kashin bayan shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai watsi da ita a daina aiki da ita yawa to amma ba kowa yake fahimtar haka ba su dai wanda suka tsara abin falsafar da ta shigo musu irin su Ibn Arabi da suka fito a cikin littafansa duk za ka ga wannan baya boyewa yawa falsafa ce ta addinin India na shagaya mana da ita aka shigo da ita aka ciso a cikin addinin musulunci da addinin Buddha wannan manyan mushrikai ne dama ba sa ma bauta Allah ba su yarda da shi ba aka shigo da addinan su shine suka samu hanya suka shigo cikin littafan dariqun sufaye kuma ake amfani da su dan haka Allah madauki ya sauke Allah kiyaye waɗanda suka yi nisa a wannan hanya Allah ya dawo da su Allah ya shiryar da su ya dawo da su kan shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ta da wani zahiri da batini shari'a guda ɗaya ce kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san shi ba to alheri shine kai ma baka san shi ba ka zauna tare da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu akai ko ba haka ba yawa ai babban abin da ake so shine me a shiga aljanna haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ina sun bi shi kuma suna aljanna in sun shiga aljanna ba tare da wannan hanyoyin ba to mu nemi mu tsaya a hanyar su mu mutu a hanyar su mu shiga aljanna tare da su yadda suka shiga ba tare da wannan hanyoyin ba na fatan fahimci abu ashe wannan hanyoyin ba a buƙatar su ba sai ka bi wannan hanya ta ƙaryace-ƙaryacen Khidr da sauransu tare da cewa Khidr da gaske an yi shi to amma annabi ne kuma kamar yadda aka saba a samu annabawa guda biyu a zamani daya a cikin bani Isra'il wannan haka aka samu zamanin annabi Musa ba wai magana ce ta wani annabi da wani annabi ai wani annabi da waliyi ba mun gane wannan shi yasa lokacin da yaje farkon abin da ya faru ma asali kai ai kamata mu faɗi wannan tun dazu asalin kissar Allah madauki yayi ta ne domin ladabtarwa ga annabi Musa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kamar da yazo a cikin sahih al-Bukhari wata rana ne wani ya zo wa annabi Musa alaihi salatu wasalam sai yake tambayar sa a duniyan nan akwai mutumin da ya fi ka ilimi annabi Musa sai ya ce a babu to saboda wannan irin lafazin a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da annabawansa wanda su ɗan gida ne a gurinsa saboda girmamawa da yake musu kuma su ne masu tarbiyyar sauran al'umma sai Allah so ya nuna wa annabi Musa ya daina irin wannan domin za a sa shi a babin cika baki duk da koda ba hakan yake nufi ba mun gane ko yawa amma abinda ake so ka dangana ilimi zuwa ga Allah ka ce ai Allah shine mafi sanin komai to da ya faɗi wannan da waɗannan abubuwan duk ba su faru ba sai yake cewa bai san wani mai ilimi sama da shi ba to shine Allah madaukaki sai ya jarrabe shi ya ce a cikin dan adam ma za a nuna maka akwai wanda yake yana da ilimin da baka da shi shine aka sa shi ya tafi da wannan kifi ayi waɗannan abubuwan har ya manta kifin ya dawo saboda samun kifin har ya haɗu da Khidr har ya gaya masa waɗannan abubuwa har ai kaza ashe kenan ilimin da na annabi Musa da na Khidr duka daga Allah suke Allah ne ya ba su kuma sannan lokacin da ya je masa ya same shi al-libe yana kwance kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa da ya zo sai ya ce assalamu alaikum shine Khidr da ya farka da ya bude idansa daga mayafinsa yake cewa anna liqaumika salam kai kuma da mutanenka idan kuka samu wata kalmar salam shine malamai suka ce kaga wannan ya nuna duk da cewa a zamani dai suke to annabawa ne daban-daban shi ya san sai sa sai da ya tambaye shi kai waye tukuna sai sai ani ne Musa sai ce oho mun san banu Isra'il sai ce eh sai ce ah to eh a al'ummaka akwai assalam ashe kenan ya san shari'ar banu Isra'il ina fata mun fahimci wannan yawa shari'ar su kuma iri daya ce in akwai kaza za a yi kaza in akwai kaza za a yi kaza don haka duk waɗannan abubuwan ma da ya aikata guda uku a ƙarƙashin shari'ar bata saba wa shari'ar ba kawai sababin abin da ya yi din ne annabi Musa bai san sababin ba sai da ya gaya masa da ya san sababin shi ma da haka zai yi na fata mun fahimci abu kuma dukka da annabi Musa da shi annabi Khidr iliminsu daga Allah yake ba mafarki ba ne ba wani tunani ba amma yanzu waɗanda suke kafa dalili da waɗannan abubuwan a mutum zai zauna haka kawai ya ci abincin Allah ya sha ruwan Allah ya zauna ya gyatsa kuma ya bude baki sai Khidr ya gaya masa shi kaza ne a hankali har ma tunan ya fita yace ya fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanzu ma ko ya kira kansa wani annabin daban ko kuma yace shi Allah ne ba haka ake ba Khidr yayi da awarciwa shi Allah ne bai yi wannan ba ko da ma an yarda da waɗannan abubuwan don haka ashe mutum ya kiyaye waɗannan maganganu ba su da kyau yawwa aqidu ne marasa kyau aka shigo da su cikin addinin musulunci saboda a nesanta mutane daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a mutumin da zai ce shine yafi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma shine yafi kowa sabawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan sai kuma waliyi ne wannan ba daidai bane yawwa walittaka tana nan ga wanda ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kauce mata ba Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai akan tarbiyyar da ya musu yawwa sai yake cewa aw annahum ya'khuduna 'anillahi kullama yahtajuna ilayhi ko kuma kaji suna cewa su suna duk abin da suke bukata suna samu shi ne daga Allah direct wa yantafi'una bihi min ghairi wasita suna amfanuwa da shi ba tare da wasita ba ba sa bukatar annabi ne daga tsakanin su da Allah a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai kawo musu wani abu su sun tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam domin kun san a wurin su suna itikadin cewa wali yafi annabi kun san wannan ko ba ku taba ji ba yawa a hanyar dariƙun sufaye wali yafi annabi daraja na'am ku ba ku san wannan ba to a rubuce a cikin littafan su akwai cewa ai in aka ce wali to sama yake da annabi ba suna faɗa ba a wani baiti nasu abin nan maqamun nubuwati fi barzakhin ko fuwaiq ar-rasuli wa duna al-wali ko maqamun annabta fi barzakhin a barzakhu a fuwaiq ar-rasuli sama yake da abin nan annabci sama yake da manzanci amma kuma me dunan wali kuma bai kai walittaka ba kaga kenan da annabta da manzanci duka saman walittaka suke ai kasan walittaka suke wali shine a sama sannan sai a zancen manzo sai a zancen annabi wannan abun a cikin littafin sufai duk zaka same shi don haka hanya ce hakika ba kuwa take a musulunci ba kuwa ce yawa musuluncin farko ba wai zamanin ma sahabbai ba zamanin tabi'ai duk ba su san wannan tarkacen ba yawa kamar ne da suka yarda Khidr ya fi Musa gashi ya san abin da annabi Musa bai sani ba to ai dama abin da yasa suka dora wannan kissoshin kenan asalin kissoshin ƙarya ne Khidr bai fi annabi Musa ba yawa annabi Khidr annabi ne a zamanin annabi Musa wajibi ya bi shari'ar annabi Musa amma waɗannan abubuwa ilimi ne da Allah bai gaya masa ba don ya ladabtar da annabi Musa saboda maganar can da ya yi shi yasa aka nuna masa ashe a cikin zamaninsa akwai wanda ya san wani abu wanda shi bai sani ba kuma rashin wannan sanin ba na kasu ba ne ga annabcin annabi Musa na fata mun fahimci wannan yawa dan haka su haka suke saboda sai da suka yi waɗannan muqaddimat din muqaddimat shine ma'ana ka shimfida wasu abubuwa dan ka gina wani abu akai yawa sai suka ce a to ai gashi annabi Musa annabi ne Khidr kuma ba annabi bane gashi annabi ga Khidr da ba annabi ba ya san abin da annabi bai sani ba ashe kenan wali zai iya fin manzon Allah sanin wani abu shikenan kaga ashe kenan wali yafi annabi mun fahimci abin yawa duk wannan falsafar ita aka yi amfani aka shigo da ita a wannan wuri Allah ya kyauta wa alaikum assalam na ai a cikin aljanu ne aljanu kuma ɗabi'ar su tana da bambanci da ɗabi'ar ɗan adam a zaman annabi Sulaiman sarkinsu ne shi amma akwai abin da su sun san wani wuri akwai wani abu da shi bai san shi ba a lokacin don haka mujarradin rashin sanin wani abu ba shi ne zai sa mutum ya yi ƙasa wani wanda ya fi shi sani ya zama ya fi shi mutlaƙan ba babu itlaƙi a ciki kaga lokacin da yake cewa a kawo masa arshin mulke su ko sai ce wane ne zai kawo masa al'arshinta sai wannan yace kaza wannan yace kaza qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ko sai wannan kuma wanda ya san ilmin kitabi yace zai kawo masa shi a yanzu kafin ya rufe ido ya bude idan sai dawo da ido sai gashi ya kawo saboda me dabi'ar aljanu da ma daban take da dabi'ar mutum annabi Sulaiman mutum ne don haka a hududin abin da kudurarsa take zai iya iya abin da yake ne amma kaga tunda shi ne sama a kansu a mulki ya umarce su kuma sun yi haka wannan ba rikici a ciki wannan hulɗa ce ta tsakanin aljani da mutane aljan ba ganin su muke ba aljanu kai ba ganin su ake ba kuma suna da damar tashakkuli su canja yanayinsu su koma wata surar daban kuma suna da tafiya mai sauri yanzu nan kafin ka kifta ido sun je wani wuri mai nisa miliyoyin abinan kilomita kuma sun dawo yanzu saboda ɗabi'ar su ba irin tamu ɗabi'ar ba ce na fata mun gane wannan yawa duk da haka kuma suna ƙarƙashin annabawan Allah wannan shi kansa dalili ne na fifita annabawa akan sauran wanda ba su ba yawa to mu ci gaba sai ke cewa wa annahum ya'khuduna 'anillahi kullama yahtajuna ilayhi wa yantafi'una bihi min ghairi wasita aw ga wani ƙarin kuma aw ko kuma annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mursalun bisharai'i adh-dhahirati an aiko shi ne da shari'o'i na zahiri wanda kowa ke gani wa hum muwafiquna lahu fiha su sun dace da shi akan wannan ma'ana su ma sun yadda da wannan shari'ar ta zahiri wa amma alhaqa'iqul batiniyya amma haqiqanin abubuwa can a ƙasa a boye falam yursal biha to ba a aiko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba ma'ana nan sun raba shari'ar gida biyu akwai zahira akwai batina to annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da zahira ne ba aiko shi da batina ba batinar su za su iya sanin ta ta wata hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai san ta ba mun fahimci wannan abu yawa kun ga wannan shi kansa dangane wata na ƙasa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba daidai bane sai ce falam yursal biha aw lam yakun ya'rifuha dama ba aiko shi da ita ba ko kuma dama bai sani ba yawa zancen dai da yawa can a ƙasa mu je ƙasan duk da shi ma kuma yana da faɗi ɗin sosai yanzu ko za mu iya gamawa ya ce yaqsidu bil munafiqin can a ƙasa malam Salih bin Abdulaziz Ali Sheikh yana cewa abin da yake nufi da munafiqai alladhina hadhihi sifatuhum waɗanda su ne wannan aka ambaci siffofinsu multabisan alayhi al'amr wanda abin ya rikice masa fa yakunu ala dalalin duk mutumin da abu ya rikice masa zai zama ya kuna ala dalalin min jihatil batini ta ɓangaren batini a cikin a ɓata yake ma'ana yana cikin ɓata alhaqahu bil munafiqin to sai hada shi da munafiqai nan abin da yake so ya faɗa ai kun san munafiqai su ne waɗanda a zahiri suke nuna la ilaha illa muhammadur rasulullah suna sallah amma a batini ba su ma yadda da la ilaha illa ba su yadda da manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to amma a nan kun ga ibn taymiya ya hada da waɗanda suke su waɗannan su ne munafiqan da kuma waɗanda suke da wata sifa din daban sai hada su da munafiqai kasancewar suna cikin dalali min jihatil batin dangane da abin da ke cikin zuciyarsu a bata suke to su ba sai hada su tare da munafikai domin a zahiri muna ganin su musulmi to amma a batinin su saboda sun yadda da wannan abun cewa akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na shari'a zahiri ne su kuma abin da suka sani na batini ne wannan ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ta wani gefe mun gane wannan yawa ko da mutum ya yadda yana fadan la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ya yadda da cewa shi wali ne kuma ya san abin da annabi bai sani ba to ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai kafirta Allah ya kiyashe mu yawa to shine sai yake fadan wannan ya sa su a munafikai ta wannan gefen yace fa inna yace fa inna tawaifa haka ne ko fa inna tawaifa min hulati sufiyyati domin kuwa wasu kungiyoyi daga cikin wanda suka wuce iyaka a sufanci mun san lafazin sufanci akwai sufaye da ake ce ma sufaye nasu abun bai kai ga wannan ba ina sufayen farko can da zaka ga ana ambata ina zamanin su Ibrahim ibn Adham wasu daga cikin tabi'ai ne saboda yawan ta'abbudi har lafazin sufancin tare da cewa shi kansa bako ne yazo ana amfani da shi amma su ba su kai ga wannan abun ba mun gane har irin sufancin su Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani a zamanin sa a ƙarni na biyar dan shi ba mutumin Baghdad ne Ibn Taymiyyah ya magana akan sa da yawa ya yabe shi a matsayin malami ne na sunna ba malami ne batacce ba amma abin da aka fito da shi daga baya aka dangana masa shi ya kai ga mutane zuwa ga bin abubuwan da ba daidai ba to tasawufi na can baya bai kai ga irin wannan abubuwan ba duk da dai cewa a zamanin wasu daga cikin na bayan ma akwai irin wannan shafahat din an same su suna faɗin wasu kalmomi da suna buƙatar a fassara a yi musu bayanin me ake nufi in ka karanta madarijus salikin na ibn qayyim da ya sharhin manazil sa'irin sharhi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin wannan littafin ya bayyana maganganu na abu isma'il al-harawi da yake faɗin wasu maganganu haka masu zurfi na sufanci ibn qayyim yana dan gaggyara abin ya ce kaza yake nufi kaza yake nufi to su waɗancan su ma ba su kai ga abin da waɗannan masu ittihadiyya suka kai ba su a ittihadiyya wancan ittihadiyya su ne masu aqidar wahidatul wujud ai musamman wahidatul wujud muna ji ana faɗa masu cewa komai Allah ne mutum ya duba ginin nan ya ce Allah ne hulassa ya ce Allah ne yawa ya duba butar alwala ya ce Allah ce komai Allah ne to wannan masu aqidar su ne ake ce ma yan ittihadiyya waɗannan hulatus sufiyya ne a cikin sufaye masu wuce iyaka ne na fata mun gane yawa duk da asalin sufancin shi kansa da lafazin da komai duk bid'a ne babu abin da ya tabbata kuma illa dai ka ce a cikin su akwai wanda nasa bai kai haka ba duk da nasan ya kai haka ko bai kai haka ba duk ba daidai bane kyakkyawan addini shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan a tsaya akan hanyar sahabbai da tabi'ai din nan kada a shiga inda wani abu sabo yazo na taɓa ba mu labari akwai littafin Ibn Taymiyyah mai suna As-Sufiyya wal Fuqara a ciki ya bayyana asalin inda wannan abu ya fara tasowa a garin Basra aka fara samun mutanen da suka fara irin wannan abubuwa din na tasawufi a samu mutum ana cikin sallah ana karanta wasu ayoyi kawai sai mutum ya yanke jiki sai ya faɗi a ce saboda shauƙi ya tsorata da ayoyin wuta ko daɗin aljanna sai mutum ya faɗi to daga lokacin aka fara samun waɗannan abubuwa manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai ko daga cikin tabi'ai kai da suke da rai suna jin wannan suna tsoro suna cewa in wannan hanyar mu ba mu santa daga gun sahabbai ba yawa a daina ta to abin sai ya wuce sai fara kaiwa saboda kuma a lokacin akwai masu sarauta da masu wanda suke tare da su suna fantamawa a harkar duniya duniya ta zo mutane haka sosai ana ta jin daɗi ana walwala ana nema a shantake to sai ya zama wasu sai suke ɗaukar cewa addinin daidai shine a guji wannan shantakewar sai suka koma suna sa kayan fata kayan fata din nan kayan gashi shine ake cewa suf daga nan aka samu lafazin tasawufi shine aka samu suf wato sufanci na fata mun fahimci wannan asalin abin kenan to daga malamai a cikin su a zamanin nan sun hana suka ce wannan hanyar a daina ta wanda ke da damar ya ji amfani da duniyar nan ta hanyar jin daɗinsa musulunci bai hana ba ta wajen tufafi ta wajen cin abinci don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci mai daɗi ya kuma sa kayan da yake akwai shi a lokacinsa yau amma mutum ya zo ya haramta wa kansa jin daɗi ya ce wannan shine abin da Allah yake so ko ta hanyar haka za a zama wali wannan baƙuwar hanya ce to wannan su ake faɗar sufayen farko waɗanda ba su wuce iyaka ba mun gane wannan yawa amma da aka zo aka samu su Ibn Arabi suka shigo da aƙidin philosophy da kuma aƙidin addinin India suka shigo da shi aka fara jin irin wannan magungunan mutum ya bude baki ya ce ai ya zance shi yayi usuli ya kai shi yanzu matsayin Allah ne ba shari'ar akan sa kaga baya sallah yana zina ma kuruku ya shagiya kuruku malami fa ya shagiya kuruku sai ya ce ya haka ma sai ce a ku ne al-addinin ku a shari'a ku ta zahiri kuke ganin giya nake sha ai ruwa nake sha ba wani to shikenan sai abubuwa suka lalace na fatan fahimci abu yawa to daga nan masu wannan aqidu shi yake magana akai sai ce ya kunu suna cewa nahnu fi zahiri muttabi'una li sahibi shari'ati mu a zahiri muna bin me wannan shari'an ne shi kwa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a zahiri ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil batini amma can a zuciyar mu can a boye mustaqilluna ne zaman kanmu muke yi ha to kaji inda matsalar take yawa mutum yace a zahiri yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a batini zaman kansa yake shine ma'anar mustaqil ne yace kama qala ibn arabi to bari ku ji kamar da ibn arabi wa ghayruhu da shi galibi ana ta bada misali da ibn arabi akwai wasu daban irin su al-afifu tilmusani tilmusani shi ma maganganun sa in ka ji ba ka iya sauraron su ba da shi da makamantan su dai suna nan da dama to kamar irin sa qalu suna cewa inna an-nabiyya sallallahu alaihi salatu wassalam wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma tafa bil bina'i ba mun karanta hadisin nan a baya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya wuce wani gini ko sai yaga ginin nan ya kammala yayi kyau mutane suna zuwa suna cewa ah kai kaga wani gini mai kyau kuwa an kammala komai sai wurin bulo ɗaya ne ba a sa ba ko sai yace to ni ne wannan bulon ɗaya ma'ana da shi aka rufe annabci ma'ana babu wani annabi a bayansa shi ne abin da yake nufi ko to shine ibn arabi su suna cewa su ba su wannan sufaye din sai ce lamma tafa bil bina'i wai annabi lokacin da ya bi ta wannan ginin bina'al anbiya'i a ginin annabawa fa wajada al bina'a qad kamula wa hasuna sai ga ginin ya cika kuma ya kyau illa mawdi'a labina sai wurin bulo daya fa qala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana hadhihi labina ni ne wannan bulan guda daya ni ne tubalin nan da ya rage allati kamula biha hadhal bina wanda da shi ne wannan gini ya cika sai ce bina al anbiya nan ginin annabawa yake nufi fa qala ibn arabi sai ibn arabi yace ba'da zalika bayan ya kawo wannan hadisin sai yace wala budda li khatamil awliya'i dole ne khatimul awliya'i mun taba zancen nan kan khatimul awliya'i ko sufaye sun fito da wannan aqida da ake ce ma khatimul awliya'i to a cikin waliyai akwai khatimul awliya'i shine ce kamakin waliyai babu wani waliyi bayan sa waye fito da wannan fikirar na gaya mana anan ba dade ba kuma amma saboda ba ku rubutawa ko wani mutum ana ce masa al-hakimut tirmidhi banda tirmidhi mai sunan tirmidhi al-hakimut tirmidhi wai mai hikima ne mutumin tirmidhi a yana da wani littafi an-nawadir ko an-nawadir wal usul ne a cikin littafin nasa anan shine ya faɗa kamar da ibnu taymiya faɗa yace a duniya gaba ɗaya shi ya fara kawo wannan maganar ta cewa a cikin waliyai akwai khatimul awliyai akwai cikamakin waliyai wanda bayan sa babu wani waliyi to da ya shigo da fikirar cikin harkar sufaye din sai suka dauka a kowace dariqa kowanne mutane masu bin wata hanya sai su ce waliyin su ko shehin su shine khatimul awliyai mun fahimci wannan yawa kowace kowanne shugaba shi ma sai mutanensa su ce shine khatimul awliyai tunda an fito da fikirar an je hota a tsakanin su amma farko wanda yazo da shi shine wancan al-hakim at-tirmidhi din yawa to shine sai shi nan ibnu arabi yake cewa wala budda li khatimul awliyai dole shi ma khatimul waliyai an yara nafsahu fi mawdi'i labinataini shi kuma ya dauki kansa a matsayin bulo biyu tubali biyu ne ba annabi ya dauki kansa tubali daya ba to ibnu arabi yace wajibi ne shugaban waliyyi ko khatimul awliya shi kuma ya dauki kansa a matsayin tubali biyu annabi daya amma shi har biyu ne shi yawa yace labinatu zahabin wa labinatu fidda tubali daya na zinare daya kuma na azurfa fa yakunu adh-dhahiru labina wa yakunu al-batinu labina sai ya zama cewa
tubali daya na azurfar shine ilimin zahiri harkar zahiri dan haka zai ka sallah zai ka azumi kamar da sauran mutane suke daya tubalin kuwa shine na zinare yawa amma nabinatu zahira fa ta'khudhu min sahibi shari'ati ita wato ko shi tubalin na zahiri na ilimin zahiri to sai a rika daukar sa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ilimin zahiri yawa a ce qala Allah ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan duk ba laifi ku aiki da wannan wa amma nabinatu batila amma shi daya tubalin ko daya bulan wanda yake boyayyan na batini fayastaqi biha min al-ma'din alladhi istaqama minhu al-malak abin da zai shine sai kamfato shi ma daga ma'adinin nan da shi ma mala'ikan daga nan ya dauko ma'ana ya tsallake mala'ikan ko na farko kan ya fara tsallake annabi wanda shi ta hanyar mala'ika ya dauko ya tsallake mala'ikan wanda daga gun Allah ya dauko ko to ya tafi gun Allah da daga je ya dauko a can shi wali kenan mun gauci abin kaga wali ya tsallake manzala sai ya tsallake mala'ika jibril shi gaba daya zai karbo ne daga Allah subhanahu wataala ina fata mun gane wannan mutum yani ya'khudhu 'anillahi jalla wa 'ala mubasharatan zai karbo daga Allah fa innahum fil batini hum ghayru muta'abbidina bi shar'i su a zahiri ba a shar ba a dora musu bautar Allah da wannan shari'ar ba fi zahiri mutabi'una amma a bayyane suna dai bi wa ha'ula'i humul ladina yad'una al-walaya wadannan sune masu da'awar walittaka wa yad'una annahum awliya malai yace wadannan masu irin wannan aqidar sune wadanda suke da'awar walittaka al-haliku ba waliyai bane ba abin da ya hada su da waliyai to waliyan wa za su zama waliyan Allah ga Allah ya aiko annabi ku bi shi kun ce ku ba sai kun bi shi ba za ku go ai kaga an ƙaryata annabi kuma ba a yarda da Allah ba na fatan fahimci abu da haka duk wani azarbabi da mutum zai yi kada ya jefa kansa inda zai fita daga addinin musulunci ya tsaya shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a babu dan adam din fa da zai shiga aljanna ba wata kofa wallahi banda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke tsammanin zai bi wani mutum ya shiga aljanna to yana yaudarar kansa tun wurewa kansa fada ya dawo turbar manzon Allah wannan tafarkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abun bi amma daga an kama wani an aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an samu matsala kuma za a je nan tashin alkiyama ina kofa shiga aljanna wanda kake tsammanin zai ma amfani ya zo shi ma bane shiga ba saboda ba a san da shi ba bai bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma ya bi kai ne ka dora masa wadancan kare yayin sai ya zama shi ya shiga aljanna aljannar ya barka a baya dan Allah madaukaki ba zai yadda da duk wanda ya kama wani Allah sai zo gaban sa ba sai ce wa yaqtaru an-nasu bihim fi kathirin min amsari al-muslimin yace abun mamaki shine da yawa daga cikin mutane a garuruwan musulmi a yanzu suna ruduwa da irin waɗannan mutanen a hum gulatul mutasawwifa wa sune masu wuce iyaka daga cikin sufaye alladhina yaquluna bi aqwali ahli al-ittihad waɗanda suke maganganu irin na masu aqidar wahidatul wujud masu cewa komai Allah ne ko mutum kun san shi a garin ku aka haife shi kowa ya san shi an san iyayensa da komai amma yana yawo a gari yana cewa yana gafarta wa mutane wai Allah ne shi za a bauta masa ya ce ai kaza ga Allah ya ce ai kaza a ƙi amma wannan in ya ce a yi sai ga mutum duk hankalinsa ya tashi zai shiga uku idan bai ba yana ganin halaka za ta same shi wannan bautar wani Allah ne shirka ce babba da za ta fidda mutum daga addinin musulunci Allah ya kiyashe mu yace hatta za'ama kathirun minhum kai hatta kai da yawa daga cikin su suna riya annahum saqafat anhum at-takalif wai shari'o'i da aka dudura wa mutane ayi sallah ba da zakka ayi azumi ayi haji da sauransu duk su an sauke musu suna da hanyar da komai suka yi shehin nan ya gafarta to wannan yaudara ce wallahi kada ka bari a yaudare ka da irin wannan tunani ka zo ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da take cikin littafin musulunci ga sunan tun daga ahalari ishmawi risala iziya risala askari lawali duk ba wannan rishin hankalin a ciki addinin musulunci za ka gani a ciki yadda zaka bauta wa Allah yadda zaka je ka hadu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai aiki irin na annabi aiki irin na sahabbai ka shiga aljanna amma duk wadancan yaudare yaudare Allah ya kiyashe mu mutum ya kiyaye yace wa kanu ma annabi alaihi salatu wassalam kal khadr ma musa wai su a ganin su suna matsayin su tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar matsayin annabi Khidr ne da annabi Musa a haythu wasi'ahu al-khuruj an shari'ati Musa yadda ya halatta gare shi fita daga shari'ar annabi Musa wannan kuma duk mun yi bayani cewa ba daidai bane ko shi yasa malamai suka sa yana daga cikin sabubban da ke kafirta mutum ya zama ba musulmi ba abubuwa biyu duk mutumin da yake tsammanin cewa akwai wata shari'ar daban da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya fita daga addinin musulunci yana cikin nawaqidul islam sanannu mun san nawaqidul islam abubuwan da suke rusa wa musuluncin mutum abu na biyu ko mutum ya ce ya halatta gare shi zai kai wani matsayi a musulunci wanda ba sai yayi sallah ba zai kai wani matsayi a musulunci wanda ba sai ya bada zakka ba ba sai yayi azumi ba duk shari'ar da aka dora wa mutane yace shi ta sauka daga kansa zai zina zai sha giya yace duk wannan da ku ake ba da shi ba to wannan ma ya fita daga addinin musulunci to Allah madauki ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan musulunci kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin yace wa hadha kufrun wa zandaqatun wannan kafirci ne kuma zandaka ne zandaka shine munafinci wa huwa nau'un min anwa'in nifaqi nau'i ne daga cikin nau'o'in munafinci fa shaykhul islam yuridu bil munafiqin fi hadha al kalam hadhihi al ta'ifata abinda ibnu jami'a yake nufi da munafiqai anan da baya fadin munafiqai ba a sama to abinda yake nufi da su shine waɗannan ungiyoyi na ƙari ko sufaye masu irin wannan aiki allati kanat muntashiratan waɗanda suka yadu a zamanin sa akwai abubuwan da yawa wa hiya mawjudatun ila yawmina hadha kuma wannan har zuwa yau din nan ga su harka wannan harka ta sufanci da muke ji ba yanzu take ba tun a wancan zamanin su ibnu jami'a ma duk akwai yawa ta samu yaduwa ta samu karbo abun jahilai da yawa shi yasa har ta wannan tasirin amma musuluncin farko musuluncin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musuluncin zamanin sahabbai da tabi'ai da bayan tabi'ai da lokaci mai yawa duk ba su san waɗannan abubuwan ba sai da aka sami waɗanda suka ɗauko daga wani addinin daban wanda ba na musulunci ba suka shigar da shi sannan aka samu waɗannan karkata ɗin daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga mu tsaya anan sai mu tashi kan au ta gaba ko inda yace au hum a'rafu biha minhu da wani gurin na tsayawar da sai mu kai gare shi saboda duk dai maganar ɗaya ce ina ga mu tsaya anan ɗin darasin gaba insha Allah sai mu dan maimaita kaɗan na wannan sai kuma mu ɗora yadda za a fahimci abin sosai Allah ba kuke fahimtar da mu ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shirye da duk wanda ya karkashe daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wani bawan Allah yana neman addu'a akan ƴaƴansa za su fara jarabawa wasu kuma sun fara Allah ya ba su sa'a Allah ya taimaki ƴan uwa musulmai to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa musu albarka a karatunsu da kuma dukkan ƴaƴan musulmi baki ɗaya ƴaƴanmu baki ɗaya da suke karatu a ko'ina muna roƙon Allah maɗauki ya sa musu albarka a wannan karatu Allah kuma ya amfanar da su amfanin da al'umma za ta amfana da su Allah ya taimake su a jarabawa jarabawar duniya da jarabawar lahira Allah ya sa dukkanmu mu ci jarabawar lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya mana hisabi mai sauki yadda za mu ci jarabawar da za mu shiga aljanna wannan ta duniya kuma wadda take mai sauki ce to Allah ya taimake su a kai Allah ya sa ba sai sun yi satar amsa ba Allah ya ba su ilimin da za su dogara da kansu abinda suka karanta su rubuta kar su cuce kansu kar su cuce al'umma da ilimin da ba mai amfani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare mana ƴaƴanmu ya tsare mu ya ba mu zama lafiya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk